kuwanan ng mata isang sa larabang stambaya.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وبارك وتحنن على هذا النبي الكريم القرشي الهاشمي المؤيد في التوراة والإنجيل بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والصلاة مؤطرة يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرة لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير لك منا نصرة يا رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوك كي سركي واندي هذا فسكو كمو a wannan farfajiya a wannan wuri mai albarka don saurara wato nasiha da wa'azi wadda malaminmu wadda yazo tun daga kasan mu domin ya fadakar da mu ya wa'azantar da mu ya nuna she mu wadda saraha ba danganin sa ba bamu san wani malami wadda idan ya shigo wannan kasa mai albarka yake shiga lungu da sako da duk inda aka san daliban mu suna wurin yakan shiga ya ba su shawarwari ya nasihantar da su har gidaje ma wasu yana abun su wanda sai dai muna roƙon Allah madaukaki sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar sa albarka Allah kuma ya ƙara wa zuriyar sa albarka dan haka akwai tsari da muka yi na amsa tambayoyi wanda duk wacce take da tambaya take iya rubutawa kuma za ta aika insha Allah ta'ala ba ta da bata lokaci ba za mu kira wanda zai dan addar majalisin da katan alqur'ani shine sheikh bala sahal bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلام ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله أبنجيزي يساكا دا الخيري يكون مقار إخلاصي ba tare bata lokaci ba saboda yanayi yadda yin wato an so a fara abu a tutun lokacin farko to amma saboda yanayi insha Allah ta'ala za mu shiga abu kai tsaye da izinin Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mamalan jagoranci ya kuma ya ƙara masa duk abin da ya sanya gaba assalamu alaikum sallallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقوانا مسلمي مزا دماتا أولنا قريمي البركة garin alkahira a wannan kasa mai albarka kasar wato Egypt kuma a wannan lokaci mai albarka a gaban iyaye na matan dalibai da suke karatu a wannan kasa mai albarka kasar Masar da kuma ƴaƴansu da kuma mazajensu kamar yadda dan uwa mai gabatarwa yayi bayani ziyara ce ta yan uwantaka ta musulunci muka kawo muku dan mu gaisa sannan kuma mu yi wa junanmu nasiha akan abin da zai amfane mu na farko ina yi wa Allah godiya kuma ina a ran bakin ku muna yi wa Allah godiya da ya ba mu lafiya ya azurta mu ya samu cikin daliban ilimi mazajen ku dalibai ne na ilimi a manya-manyan jami'o'in da ake gadara da su a duniya haka kuma dalibai ne na ilimi kuna karatu kamar yadda mazajen ku suke karatu a manya-manyan jami'o'i da ake ji da su a duniya su wannan ba karaman ni'ima bace ya kamata ku gode wa Allah ina muku addu'a da ƴaƴanku da kuke haifa a wannan ƙasa Allah ba ku ikon tarbiyyar da su tarbiyya islamiyya rashida Allah kuma ya raba ku da fitintinu na zamani ya ba ku ikon yin abin da ya kawo ku a gurguje a wannan dare a wannan lokaci ina so ne mana nasiha ne dukan mu gaba daya dangane da abin da ya shafi mu'amala ta zamantakewa ta aure tsakanin miji da matarsa ya yi kamata kasance da kuma kurakure da matsaloli da ake samu tsakanin miji da mata saboda rayuwar aure tana yin daɗi ne idan an samu kwanciyar hankali an gina ta akan al-ishratu bil ma'rufi al-mu'amalatu as-saliha المبنية على حسن التبعل وحسن الذمة والوفاء من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها رأيو الأولي أنا جندادن تني إذن أكسامو ككاور معاملة وندا تجنو أكن واتو شكا القوري دق بنغر مجي دقم ما تسع شكا القوري daga bangaren mata zuwa ga mijinta kuma mu sani cewa gidan musulmi bai taba zama lafiya ba face an samu al-ishratu at-tayyiba allati tambani ala tibi ma'danil insani wa karami khuluqihi wa fadlihi, kamar yadda malamai suke fada. Kyakkyawan zamantakewa, zaman aure, dole ne a yi shi da kyautatawa. Kyakkyawan zamantakewa yana da alaka da ɗabi'ar dan adam mai kyau da kuma falala da zai iya nunawa dangane da ni'imar da Allah ya masa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani mafiya alkhairi a cikin wannan al'umma su ne waɗanda suke masu kyakkyawan hali, kuma ya ce khairun nasi man taba li ahlihi, mafi alkhairi a cikin mutane shi ne wanda ya kyautata wa iyalinsa. Mafi alkhairi a cikin mata ita ce wacce ta kyautata wa iyalinta. Mijinki iyalinki ne, ‘ya’yanki iyalinki ne, kai ma matarka iyalinka ne, ‘ya’yanka ma iyalinka ne. Sannan kuma mutum yakan zamanto mafi alkhairi a cikin mutane shi ne alladhi fadula bi amalihi wa akhlaqihi wa shama'ilihi al-karima, wanda ya fifici ‘yan uwansa da kyawawan ayyuka da kyawawan ɗabi’u waɗanda suke abin yabo ne masu kyau. Wannan duk annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an tambaye shi wai meye ne yake gaggawan shigar da mutane aljanna. Ya kamata a matsayinki na uwa, a matsayinki na matar aure, a matsayinka na miji, mijin aure, kai ma ka san menene abinda yake gaggawan shigar da bayi gidan aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taqwallahi wa husnul khuluq, jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a. Duk ma'auratan da basu gina auratayyansu akan jin tsoron Allah ba, basu gina shi akan kyakkyawan ɗabi'a ba, to ba su samu falala wannan hadisi ba, kuma ba lalle su shiga layin wanda za su shiga aljanna da wuri ba. Malamai suka ce a haqqun nasi bi husnil khuluq al ahad, wanda ya fi cancanta ka kyautata mai mu'amala shi ne iyalinka. Bai kamata namiji ya zama inuwar giginya ne na nesa ka shaki ba, a waje ana jin daɗinka, na nesa da kai su suke amfanuwa da kai, amma na cikin gidanka suna shan azaba ba. Kamar wanda yau da yawa daga cikin gidajen mu na Hausa Fulani abinda ke faruwa kenan, sai ku ga mutum Allah ya masa duk abin da ya masa amma iyalansa ba sa jin daɗi na zama da shi. Wani ma in ka haɗu da shi za ka yi tsammanin da mala’iku suke rayuwa saboda tsabar alamar tsoron Allah da taƙawa. Amma wallahi idan aka binciki mu'amalarsa da iyalinsa a gidansa, labarin ba shi da daɗi. So wannan abin kunya ne kuma abin baƙin ciki ne, ko namiji ko mace mutum ya sifanta da irin wannan ɗabi'a. Wata za ka ganta da sifar tsoron Allah zahiri, taƙawa ga ta a fili, amma wallahi idan aka baki labarin yaya take zama da iyalinta, yaya take zama da mai gidanta, yaya take zama da surukanta, yaya take zama da ‘ya’yan mai gidanta, labarin ba shi da daɗi. Irin wannan masifu su suka lalata mana gidajenmu, irin wannan masifu su suka hana mu zaman lafiya da iyalanmu. Wani yana ba da labari ya ce wallahi da ana iya raba mace gida biyu, a yanka ta gida biyu, ya ɗau rabi a karɓe rabin. Wallahi ya ce matarsa da an yanka masa gida biyu don rabi ma ya ishe shi, saboda bala'i da gashi da take masa. Kin ga a ce mai gidanki yana ganin cewa kin masa yawa saboda masifarki da bala'inki, da za a raba ki gida biyu, a kwashe rabi, a bar masa rabi zai maleji da ke, kin ga abin bai ba. Kuma da yawa mata ba su sani ba, wallahi wallahi mace tana iya shiga wuta da wuri saboda mai rashin kirkin da take yi a gidan mai gidanta. Mun sani malamai sun gaya mana aljannaki gidan aurenki, aljannaki gidan aurenki, aljannaki gidan aurenki. Haka wajibi ne mata ku yi ƙoƙari ku nemi aljannan ku a gidajen ku na aure, ku zauna lafiya da mazajen ku, ku yi musu kyakkyawar mu'amala. Malamai sun ce wanda yafi cancanta a kyautata masa mu'amala a zauna lafiya da shi shine abokin zama, qarinul haya, sahibi, sahib wanda kake tare da shi yau da gobe, dare da rana. To amma ya zama kowa yana jin dadi da ke mu'amala da ke, amma a gidanki ba a jin dadi da ke, wannan ba karamin tashin hankali ba. Namijin kwarai shine namijin da yake faranta iyalinsa ya yaye mata bakin ciki da damuwa, ko da kuwa da sakin fuska ne. Suka ce mutumin kwarai shine alladhi idza dakhala baytahu dakhala bil hanani wal rahmati wal rafati wal lutf. Mijin kwarai shine wanda in zai shiga gidansa yana shiga da tausasawa da ainihin wato sakin fuska da tausayi da jin kai, ba da bakin ciki ba, ba da kuntima rai ba, ba da rankwashin yara da dukan yara ba, ba da bal da kwanuka ba. Wallahi an ce akwai mai gidan da idan ya dawo gida kowa rugawa ke da gudu saboda bala'insa. Rugawa yara kotu su shiga daki, baba ya dawo, kuku shiga uku, baba ya dawo, ka zama dodo a gidanka. Hadi musiba wallahi, wannan bala'i ne wanda ya kamata a ce idan uba ya dawo da uwa da ƴaƴa suna gudu suna rungumar sa saboda rahamarka, saboda tausayinka, saboda jin kainka. Akwai matar da tace wallahi malam da ya tun karo ina jin sallamar sa gabana yake faduwa saboda masifar da zan gamu da ita a gidan nan. Tace kuma ba ranar banza kullun ne, tace zaman lafiyar mu shine baya gida. Yanzu wannan akwai alheri ga wannan namijin, ya zama iyalinka suna murnar baka nan. Ta wani yaro ya ce wa babansa, ya ce wallahi baba da kai tafiya muka ji daɗi, ya ce da na dawo fa sai ya ce sai muka ƙara jin daɗi. Ashe yaro kan ya gane babansa zai masa ba daidai ba. Ina fata ana fahimta. So lillahi wa rasulihi, ya kamata mu ji tsoron Allah, mu kiyaye, mu zama masu wato kyakkyawar mu'amala ga iyalanmu, masu sakin fuska wa iyalanmu. Haka annabi ya faɗa, haka malamai suka faɗa. Kuma wanda zai bada kyakkyawan shaida a kanka koda bayan ka mutu shine wa? Shine iyalinka, shine mijinki. Akwai wata matar da wani zai bada shaida a kanta sama da mijinta? Akwai shi? Akwai wanda ya san ki ko babun da ya haife ki yayi sai bada labari akan halinki da dabi'arki sama da mijinki? So akwai hadari kwarai da gaske. So muna fatan a bada muqaddima, mazaje sun fahimci me nake so na faɗa a cikin wannan muhadara tawa, su ma kuma mataye sun fahimci me nake a so na faɗa. Ya zo a cikin hadisi ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine khairun nasi li ahlihi, shine mafi alkhairi dangane da iyali. Duk duniya ba wanda ya kai annabi kyautata wa iyalin shi, duk duniya gaba daya. Aka ce abu na farko, kana idza dakhala baytahu, ko idza dakhala bayna ahlihi awwal ma yabda'u bihi as-siwak. Abu na farko da annabi yake fara yi in zai shiga gidansa shine aswaki. Ya kamata ki tambaya ki ce menene hikimar da ta sa manzo Allah yake aswaki farkon shiga gidansa, ya goge bakin shi? Wai saboda haƙƙin iyalinsa a kansa, haƙƙin iyalinsa a kansa na tsafta. Baya so ya shiga gida iyalinsa ta ji wani sansani mara daɗi a tattare da shi. Baya son ya je gida iyalinsa ta ji wani abu wanda yake abin kyama a tattare da shi. Manzo Allah baya da kazanta, bai san kazanta ba, kuma ya koyar da tsafta wa iyali. Za mu zo mu karanta tarihin sahabbai akan irin wannan. Ibn Abbas yakan ɗauko kwalli da kura tandun kwalli da madubi kwalli da mishinsa da madubi ya zauna a gaban madubi Ibn Abbas a cikin gidansa yana saka kwalli yana gyara idansa aka tambaye shi me za kake wannan yace uridu an atajammala li ahli ko li zawjati kama uridu an tatajammala li ina so na yi wa iyali na kwalliya da ado kamar yadda ni ma ina son nawa iyalin taimun kwalliya da ado ahlus sunna ku koyi da wannan hadisin mabiya sunna annabi da mazan ku da matan ku yau wanda namiji ne yake jin cewa akwai haƙƙin matarsa a kansa ne ya kula da jikinsa ya gyara jikinsa kullum mata ake zagi cewa kazamai amma wallahi namiji yafi mace kazanta a iya binciken da muka yi da wahala mace ranar girkinta mai gidanta zai zo gidanta ita da yace ko su biyu ko su uku bata gyara jikinta tai kwalliya ba wannan dabi'a ce ta mata kulawa da jiki galiban dinsu amma wallahi akwai mazan da dayawa basu taba tunanin cewa akwai haƙƙin iyalin su su je musu da kwalliya da ado su sa turare su gyara jikinsu su yi wanka dan iyalin su gan su da kyakkyawan yanayi ba ba da yawa ne daga cikin maza suke tunanin wannan haƙƙi yana kansu amma kun ga Abdullahi dan Abbas a matsayin sa na sahabi almajirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ya samu makaranta ko ya samu karatu a wajen annabi ga abin da yake da shi da iyalinsa wanda mu ba ya kamata mu yi kokari mu gyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabda bi siwak hatta har sai matarsa ko iyalinsa ba za ta taba shanshanar ra'iha natina wani sansane mai wari a tattare da shi ba wannan yana nuna mana cewa yana cikin almu'ashara bil ma'ruf da ake faɗa Qur'ani yace wa'ashiruhunna bil ma'ruf kyakkyawan zamantakewa da kyautata zamantakewa da iyali shine namiji ya zama yana da kulawa da jikinsa da tsafta wata mata tana cewa an yi karatu irin wannan tace wallahi akramakallahu sai dai hakuri tace mai gidana idan ya dawo da takalminsa sau ciki idan ya cire safarsa ya ajiye ta a daki ko a falo dakin baya zaunuwa yanda kika san wato wani kulli ne na daddawa aka rataye a wurin wato haka abin yake saboda datti kuma ba a isa a dauke mai ba da yazo zai fara zagi-zagi wata tace wallahi wala haka zai dawo da kayansa sun yi datti suna warin gumi suna karnin maza kamar yadda ita fa ta fada tace idan ya rate kayansa a dakin da ake kwanciya sai dai ka ji dakin kamar wata jabace ta shigo ta fita saboda datti kuma abun mamaki tace idan ya zo zai tafi washe gari sai ya dauko wannan kayan dai masu wannan kazantar su zai rada mayarwa idan ya duba bai gani bai kama zage-zage da fada wai dauke mun kayana ni a dawo mun kira sai mun sabulu ne dan me zaki dauke yayi ta hayaniya ya ta rashin hankali wai ba a sai mun sabulu tace yanzu mai gida a haka zaka fita mu ma da muke nan gida da kyar muke zama a ballantana abokanan zama wanda ba larura ne su zauna da kai ba wallahi irin waɗannan abubuwan suna faruwa wani namiji idan kika ganshi yana yawo a titi kina ganin su zaki ce Allah ji kan matarsa Allah ba ta gidan aljanna kawai saboda baya ganuwa akwai mutumin da yazo sahu ya kafa a masallaci Bilal Azimu da ya tashi a wurin kudaje ne suka zo suna bin wurin saboda bala'in kazanta wani yake cewa to yanzu wannan yaya matarsa take da shi amma ba a haka zai je ya afka mata wani yazo bakin sa yanda kika san wato gantsakuka ce ta tanki na ruwa da rashin kulawa haka yake ba tsafta babu kulawa sai ki ce wannan yaya matarsa take tunkararsa ya yake tunkarar matarsa wallahi mata suna da hakuri a wannan janibi su dole ne malamai su fito su yi bayani dangane da huquq hakkoki na mata akan mazajensu musamman akan abin da ya shafi kulawa da tsafta da gyaran jiki barin farce barin gashi a jiki na kazanta wanda shari'a ta ce a kawar da shi, haƙƙin matarka ne a kanka, ka faranta mata da daɗin zama da kai, ka kula da waɗannan abubuwa. Sutura, wasu ma matan suke kula musu da sutura, suke wanke musu, amma wallahi duk da haka in kin gansu abun baya ganuwa. Allah ya ba wa mata haƙuri da suke ƙoƙarin tarbiyyar mazajensu masu irin wannan ɗabi'a. Allah kuma ya jiyar da wannan saƙo ga maza su koyi da sunnar da Abdullahi ibn Abbas ya faɗa, yace zama yake ya kwalliya ya sa madubi a gabansa. Mu yanzu a al'adar mu mace ce take zama gaban madubi ta sa kwalli, da wahala ki ga ma namiji yana sa kwalli, amma su saboda kulawa da haƙin iyalansu su wanke jikinsu su saka kwalli su kwalliya su tsaftace jikinsu. Saboda me? Saboda iyalansu. Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsaftarsa gumin jikinsa turare ne, gumi na jikinsa turare ne wallahi. Kamar yadda Ummu Salama take faɗa, Ummu Sulaim take faɗa, ya je gidanta ya kwanta ya yi baccin rana, gumi ya kama shi, gumin Annabi ta tattare ta zuba a kwalba, ta ce ya fi turaren miski ƙanshi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka wajibi ne kamar yadda namiji yake so matarsa ta kula masa, to shi ma ya kula da gyara jikinsa da gyara gidansa. Zan dawo kan iyayena mata. Idan har an ce namiji ya kula, haƙƙi ne naki akan mijinki ya kula da jikinsa da tsaftar jikinsa. To ina ga matan da suke zama suna azabtar da mazajensu ba su da kulawa. Wata matar gidanta ba zai shigo ba saboda bala'in kazanta da rashin tsari da rashin kulawa. Kuma waɗannan abubuwa na rashin tsari da rashin kula da gida da gyaran jiki da yawa yana kashe auren mata. Ba zan iya irga sau nawa namiji zai kawo mun kuka ya ce zai rabu da matarsa ba dan komai saboda bala'in kazama ce. Wata kazantatta ba ya tsaya ne a gangan jikinta kawai ba, kazantatta yana bayyana a cikin abincinta, kazantatta yana bayyana a shimfiɗarta, kazantatta yana bayyana a kitchen ɗinta, kazantatta yana bayyana a toilet ɗinta, kazantatta yana bayyana a falanta, kazantatta yana bayyana akan ƴaƴanta, kai kazantatta yana bayyana hatta akan mai gidanta. Wallahi sai ta shafa masa bala'i, shi ma sai ya fita a kazance, sai a ce ba laifinsa ba ne, laifin matarsa ne. To kin ga wannan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Da haka abun kunya ne mace a ce abubuwa na gyara jiki ba ta san da su ba. Mun sha faɗa muna bayani a karatuttuka na mata, wasu suna ganin cewa kamar an wuce, wato ana ganin kamar ba su yi ba. Wallahi ba wai ba ku yi ba ne, kuna ƙoƙari mata, amma a wannan zamani mace tana samar wa kanta gindin zama a gidanta ta hanyar kulawa da kanta da jikinta. Akwai haɗari, babban haɗari a irin wannan zamani da matan banza suke yawo a titi sun fi na cikin gida iya kwalliya. ‘Yan matan bakin titi sun fi ɗaukan hankalin mazajenku sama da ku. ‘Yan matan bakin titi turarensu ya fi naku na gida ƙanshi. ‘Yan matan bakin titi lallansu, ƙunshinsu an fi ganin sha'awarsa sama da naku. Yau ‘yan mata a DP ɗinsu, a WhatsApp ɗinsu, a Facebook ɗinsu, mace za ta yi kwalliya ta saka lalle ta ɗauki hoton ƙafarta saboda gadarar ta iya ta nuna wa duniya. Ba mamaki wayar mai gidanki a cike yake da waɗannan hotuna. Ɗazu ɗin nan wata ta turo mu wata fatawa, wai wani ya zo yana buɗe wayar sa matarsa tana gefe. Kan dama yawanci kana da wayar ka haka, to mata a baya suke zama galiban. Da wahala kana da wayar ka haka, matarka tana can suna nan gefe haka, ana baya haka suke. Ka kula saboda satan password da kuma sanin me yake gudanarwa. Da haka yana buɗe-buɗe, yana buɗe-buɗe, sai ta ga cewa yana ta bin hoton maza, yana ta bin hoton mata, yana ta dubawa. Sai ta ce masa ita gaskiya ba ta son namiji mai wannan ɗabi'ar. Ya ce wace ɗabi'a? Ta ce tunda ka zauna hoton mata kake ta buɗewa, ka buɗe wannan ba ɗan kwali, ka buɗe wannan kaza, ka buɗe wannan. Dama wannan wayoyin sai abin da Allah yi, waɗannan abubuwan sai abin da Allah yi, sai abin da Allah kare mu. Shikenan sai ya ce shikenan sai ki je ki nemi wanda baya da wannan halin, ki je ki nemi wanda baya da halin wannan halin, ki je ki aura, ma'ana shi bai daina ba. To shine wai ake fata wai aure ya mutu, nace a aure bai mutu ba, auren ki yana daram da kam. Amma abinda nake ce miki shine, yaya akai kika bar mijinki ya yaudaru yake ta kallakallan mata, me abinda yake kalla ke baki da shi ba za ki nuna masa ba? Ba mamaki shekara ki biyu baki kunshi ba, ba mamaki. Akwai waɗanda daga sallah sai sallah suke kunshi, in kaga tayi kunshi sai sallah, kuma kunshi yana inganta mashi da na gargajiya da na zamani. Akwai matar da gyaran kanta, gyaran kanta sai mai gida ya roke ta Allah dan Allah anan dan girman Allah, ga kuɗi ki je ki sayo man gyaran gashi ko sabulin da zaki gyara gashin. Akwai wanda yace ya sha bata 200 ta cinye ta kita je ta kido 200, sai ya billa mata 200 je ki kido, ce wallahi ban samu lokaci ba, kanta a dankare yake. Yanda kika san irin bayan tinkiya din nan da ta shekaru, kanta ya dankare da dauda, wannan abu bai yi ba. Na san ba ku san wannan labari, ba dadin su kuke ji ba, amma maza suna azabtuwa da wannan. Dole ne ku yi kokari ku gyara wata toilet din ta baya shigowa saboda ba ta da kulawa, kitchen din ta baya shigowa saboda ba ta kulawa. Akwai wanda ta kawo wa mai gidanta abinci, yana gaurayawa yana hada loma guda ɗaya, miyar kube ya ce mai yauki mai albarka, sai ga kuda a ciki yana yalo-yalo a ciki. Yaya akai wallahi ashe wa mamomi da Allah kai hakuri, wallahi miyar ce tayi zafi, nace bari in batta a bude ta sha iska kafin ka zo, ashe kudaje sun shiga sun yi dabdala, ba ta kula ba. Ta kawo mai gidansa ya dauki loma zai ci kuma ga kuda a ciki, ba zai ga kimar ki ba wallahi. Akwai wanda wallahi tuwo ne ya zo, tuwo aka tuka masa, ya tukuikuyi loman nan, yana tukuikuyi yana watsa a baki yana ci, kawai sai ya ji wani zare-zare, ya dauka gashin tinkiya ne, a ya kama ja, ya kama ja. Ashe ranar wai ta yi tsifa ne, ku ji dan Allah ma me ya faru na ga gashi, wallahi kai hakuri, iska ne ta dauka ranar ne, na yi tsifa ne, zan je kaza, haba hajiya. Irin waɗannan dabi'u, irin wannan halaye, abun kunya ne ana faɗan su a duniya, ana ji ta, amma dole mu faɗa saboda akwai matan da suna da sakaci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi matansa mata ne masu tsafta, kuma ya koya musu tsafta, sun koyi tsafta. Abdullahi ibn Abbas misali ɗaya ne na gaya mana a cikin sahabbai, mu kula da wannan. Abu na biyu da nake so in magana a kai dangane da matsaloli da muke faruwa, suke faruwa a zaman auratayya, ana samun wato taurin kai na matar aure ta zama mai taurin kai, rashin ji. Me nake nufi da rashin ji? Rashin ɗaukan umarni. Iyaye na mata, ina so in ce da ku, a duniya ku jiya, daga cikin larurar mazaje a yau, ciwon kan da namiji yake samu a yau akan iyalinsa, akwai taurin kai da yawa. In za ka je Ramadan guda goma, mutum zai ce maka matarsa ba ta ji, ko dai ya ce maka ba ta girmama shi, ko dai ya ce maka ba ta jin maganarsa, ko ya ce ai taurin kai ce, ko ya ce maka ba ta da tarbiya, ko kuma ya ce ma ƴan ra'ayin rikauci, ko ya ce maka wai ita sai abin da take so za a yi a gida. Ba a sarki guda biyu, ba zai taɓa yiwuwa ba, ko a garinku ba yanda za a yi sarki baya biyu, baya ɗaya ne, ko a makaranta ba a monita guda biyu, baya ɗaya ne, hajja. To me yake kawo wannan? Shine abin da malamai suke ce da su inadu zauja, ko inadu zauji, taurarewa, ƙeƙashewa. To mun faɗi wannan ne don mu gyara kenan. Khasla ce zamima, tabi'a ce mur'iba mai tsoratarwa, khasla ce ghairu tayyiba, tabi'a ne ba mai kyau ba, abu ne wanda ba a son sa. Mace ta zama mai taurarewa, mai kangarewa, wallahi ta khafuna nushuzahunna, shine an-nushuz, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عناد الزوجة تولن كي دكنغري وانمج wanda Allah ya yi bayani akan ga yanda ya kamata a ladabtar da su yayin da aka fahimci kangararsu. Akwai mai wanda yake dabi'a ne, dabi'a ta ce haka Allah ya yi ta, haka ta tashi a gidansu. Ita daman asalinta haka take ba ta daukan umarni da zaman lafiya. Tun tana yarinya an ruwaito haka take. To a nan gurin laifin mijin ne da ya je ya yi kwashe-kwashe ya kwaso ta bai bincika ba, don yana daga cikin sharadi na aure da dokoki na aure da malamai suke cewa mutum ya binciki tarihin matar da zai aura munzu tufula, tun tana yarinya karama har izo sinnu rushud, shekarun da ta kai na girma. Sanin yaya mace take tana karama yana da tasiri. Yanzu wannan yarinyar da take zirga-zirga ga ta nan da wata, wata za ta ba da bayani akan ɗabi'arta da halinta, babanta zai faɗi bayani, yayyenta za su faɗi bayani, kowa da irin yadda take. So bincike mutum ya gane yaya matarsa ta taso tun tana karama yaya take, wannan zai taimake shi wajen iya zamantakewa da ita. Amma ba ma yi haka, ke ma in kin zo auren ba kya yi, ni ba na yi, ke ma ba kya yi. Da haka wannan yana da tasiri wajen mutum ya ta samun ciwon kai har da hawan jini. Da yawa akwai matan da suka sawa mazajensu wallahi hawan jini a tattare da su. To akwai ɗabi'a, me ya faru wannan? Aka ce wannan natija ne li wato tarbiya khati'a, kuskuren tarbiya daga iyaye. Shi yaro akwai wanda yake tashi da wata ɗabi'a ta ilhama, haka Allah ya kimtsa masa, ko haka Allah ya kimtsa mata, daman tana da nutsuwa, daman tana da haƙuri, daman tana da juriya, daman ba ta da faɗa tsakanin ƙannanta da ƴan uwanta da yayyanta, daman uwarta ba ta taɓa zaginta ba. Akwai yanzu akwai yarinya da za a ce miki ga ta nan tun tana ƙarama har budurwarta, uwarta ba ta taɓa daga hannunta da ke ta ba. Saboda me? Ba ta taɓa yi mata laifin da za ta dake ta ba. Kaga kenan wannan yana nuna tana yarinya ce mai nutsuwa ta musamman, ko dai tarbiyar uwar, ko kuma haka Allah ya ciso musu ita cikin taimakonsa. Idan aka samu tarbiyar khati'a, shagabar da yaro, zuba wa yaro ido yayi abin da ya ga dama, musamman irin wannan zamani na shagabar da yaya, musamman a irin wannan lokaci, musamman da mata, ku yanzu matan ɗalibai ne, ba a ƙasashen kuke rayuwa ba, kuna rayuwa a ƙasashe na Larabawa, tarbiyarsu, ɗabi'arsu da taku wallahi ba iri ɗaya ba ne. Kuma bana ba ku shawara wata mace wai ta yi sha'awar ta tarbiyyantar da ƴaƴanta irin yadda ta ga ƴaƴan Larabawa suna yi. Ko da ku sun haɗu a makaranta ɗaya, ko da ku kun haɗu a imara ɗaya, ko da kun haɗu a gidan zama guda ɗaya, a'a, ku riƙe tarbiyyanku, ɗabi'arku da kuka taho da shi daga Najeriya, ku yi ƙoƙari kyawawan ɗabi'un ku gina ƴaƴanku a kai. Akwai wasu ɗabi'u za ku ga Larabawa ne, musulmi ne, amma bai dace da ɗabi'unmu ba. Kamar misalin barin yara ƴan mata babbar yarinya budurwa sai a ce mazalat bint, balagaggiyar yarinya amma ba ta saka ɗan kwali, ko ba ta saka hijabi, ko ba ta rufe jikinta, yaya za ki kuskura ki girmar da ƴarki a gabanki ki mata wannan tarbiya? Ai ba za ta auri ba ta je gida. Mu a wajenmu duk yarinya ta tashi da wannan ɗabi'ar wallahi ba za ta auri ba. So ku kula da wannan. So tarbiya khati'a, mummunar tarbiya da ake samu daga gurin iyaye mata, yana taimakawa a samu mace wacce take fandarariya ne bayan mata ya aure. To anan abin da nake so in ce, ashe wajibi ne ga iyaye na mata, ƴaƴan da kuke haifa musamman mata da suke gaban ku, ku yi musu tarbiyyar da nan da shekara 30 za su yi zaman gidan miji, a ji daɗin zama da su. Kamar yadda matan sahabbai, Ummu Hakim ta aurar da ƴarta, ta zaunar da ita, ta yi mata wa'azi. Kissar Ummu Hakim da ƴarta da ta aurar da ita sananniya ne a cikin littattafan musulunci, da irin shawarwarin da ta bawa ƴarta lokacin da za ta kai ta gidan mijinta. Yarinya ce da ta samu tarbiyya ta ƙwarai, mai ban sha'awa. Mijinta ya murna ya ji daɗi da ita, ya ce kamar wata limamiya ce ya aura a anguwarsu ko a garinsu. So tarbiyya khati'a tana da tasiri. Idan mace ta tashi ba ta samu kyakkyawan tarbiyya da kulawa wajen uwarta ba, to wannan ana samun matsala. In miji ya zo ba za ta gyaru ba, ko ba za ta sarrafu ba. Sannan mutuwar aure, kashi aure, wannan ina magana tsakanin mijin da shi matar, duk wanda Allah musu arziki suka samu yaya a tsakanin su, to ba wai dan karan kansu ba, ayi hakuri a rike auren, a ci gaba da kula da yayan nan, saboda rabuwar uwa da miji yana da tasiri wajen tarbiyyar yayanta mata ko tarbiyyar yayanta maza. Akan samu mushkila, a samu fandarewar yarinya da rashin ainihin wato tarbiya mai kyau ta yarinya a gidan mijinta, amma ba laifinta bane. Kun san me ya faru? Tun asali ne ubanta ya sake uwarta, dan haka tashi tayi bata samu kulawa ba. Kina ya kamata ki sani, zuciyar da kike yi cewa ke sai kin kashi aurenki, ke sai kin rabu da baban wanci, ke ba ruwanki da wani, ke wallahi kin gaji da wannan, to kuma ki tuna abinda zaki girba wa ƴaƴanki mata, wallahi sai yayi tasiri a kansu. Wallahi koda kina da kishiya, sau da yawa ana samun matsalar tarbiyyar kishiya ga ainihin wato ƴaƴan kishiyarta. Wallahi na san kes din da yarinya, karamar yarinya bata gama secondary school ba, ta bugo tana kuka, kishiyar uwarta tana nemanta, kamar ya tana nemanta, ta mai da ita irin wato lesbianism din nan, neman mata, tana madugo da ita. Me ya faru? Uban yayi zuciya ya sake ta, aure ya mutu, ta tafi ta je tana aure a wani gida can, ta bar wata yarta gata nan ta tasa budurwa. Kishiyar ita kuma ba tarbiya, ta mai da ita kamar me, ta mai da ita kamar mijinta. Yarinyar take cewa mama na tana ce min ba sai na yi aure ba, ta koya min hanyoyi, tace yanzu wannan ake samun kuɗi, hanyar mace ta nemi yar uwarta mace. Yarinyar da kwata kwata bata wuce junior secondary school ba, a idadiya take. Me ya jawo? Ke uwar me ya kai ki kika kada kafafuwanki, kika kashi aurenki, kika tafi wani gida, kika bar yayanki? Ke sa sau da yawa ni ban fiye damuwa ba, kuma ban fiye tsanantawa ba, idan na ga mace ta tada hankalinta lokacin da aurenta ya mutu, tace a bata yayanta. Wallahi tarbiyyar yaya sai a hannun uwarsu galiban. Ban fiye goyon bayan namiji ya kwace yayansa mata ya basu a gidansa ba, ya kori uwarsu ba, wanda ya sa ido a kansu ya ba uwar ta kula da su. To kin ga wannan sababi ne na lalacewar ƴaƴanmu. Daga wannan mutuwar auren sai yayi tasiri hatta akan jikokinki da tatabukunnanki, dan za ta je ba za ta sarrafu ba a wajen mijin da kuka auren mata, saboda me? Ba ta samu kulawar uwa ba, ba ta samu tarbiyyar uwa ba. Kuma abinda zai baki tausayiya ke yar uwa, mace za ta zo ta kashe aurenta, ta bar yara ƴan mata a gidan mijinta, abun mamaki ta yi wato wasarairai da su, ta je ta auri wani mijin shi kuma ya kawo mata wasu ƴaƴan kuma ta kula da su, ita ta banna ta ƴaƴan da ta haifa, kuma ta je an ba ta ƴaƴan miji kuma dole ta kula da su. Wata mata take ce min, wallahi malam da na aure shi yana da yara ƴan mata, naga ikon Allah, naga bakin ciki da rashin tarbiya. Tace wallahi malam mutumin nan wai saboda son ƴaƴansa, ƴan mata yara budurwa, wallahi da su yake kwanciya a garo daya, wallahi. Tace alhaji wannan wani irin abu ne? Yace shi baya rabuwa da ƴaƴansa. Tace ni kuma duk ranar da ya tafi ɗakin wata matar, yaran sai su zo muna kwanciya, sai yace wai a gado ne za mu kwanta da su. Balagagge yarinya budurwa tace sai mu zo muna mirginiwa da su saboda ubansu ga abin da ya gina su akai. Tace ku malam in suka rike waya suka kama chatin karfe 3-4 na dare, wallahi azimu yaran nan kananan yara ba su gama secondary school ba, suna da samari da ƴan mata da suke waye abubuwa da su ba kyan gani. Me ya faru? Wannan yar da take wannan abun da na bincika, uwarta ba ta gida. Shi sa idan an yi aure, ƴan uwana mata, ana yin aure ne dan a zauna. Wallahi na sani ina da alaka da mata, ina karantar da mata shekaru aru aru. Idan kin hada mata 100, in Allah ya so yadda kusan 70% nan yawanci zaman hakuri suke yi. Ku yi hakuri maza, ku yi hakuri. A cikin 100 galiba a bincike nayi, complain, complain. So ya kamata ki sani
wai kar ki dauka kowace mace wai 100% tana zaman jin dadi ne da kwanciyar hankali a gidan mijinta. Akan zauna a gidan miji ai hakuri dan a kula da yaya. Wata mata mijinta kishi mutuwa yi ya bar mata yaya, akai ta zuwa neman ta aure. Nace ke me yasa baki aure? Tace mallam ina ni ina aure yanzu. A tara mu wadannan yayan inje ne aure in tafi gidan wa. Tace yanzu mallam inje kai zaka ban shawara ne aure in tsallaka na bar wadannan yaran da basu gama junior secondary school ba, basu gama secondary school ba. In rabu da su inje gidan wani kuma in tara masa wasu yayan, ni kuma nawa yayan wa zai kula min da su? Tace wallahi na hakura da aure, in kaga na aure sai na aurar da yayan nan tas. Yara namiji, yaro namiji zai iya rike kansa in ya girma, amma ya mace tace wallahi bazan iya tsallaka min bata ko gidan kaka ko gidan kishiya ko wani abu makamancin wannan ba. So ina so ku gane a wannan gaba yawan kukan rashin tarbiya da ake yi na mata a gidajen su shine akwai kashe aure da mutuwar aure. Wannan kuma jan hankali ne ga ainihin su maza masu koran matansu a gidajen su. Mace ta tara maka yaya saboda rashin kirki kawai, wai kaga wata kawai sai ka kore ta. Kun san akwai maza masu dabi'ar wato mu'amala da kwallon mangoro. Wai shi mangoro idan aka shashi aka shashi aka tsotse shi sai a jefar da shi. Wallahi yanzu din nan a wayata ban san daga wace wani gari bane ba aka turo mun wata tamun dogon text nake karanta ban ma gama karanta ba. Tace mijinta ya aure ta. Ku ringa ji wannan kisoshi saboda ku san yaya za ku yi ayyukan ku tarbiya, sannan suwaye za su aure yayan ku. Yana aurenta yace to kin ganki kin ga ke bakaci, ni kuma fata dan Allah bani kudi na aure Balarabiya ko na aure faran mace ko na aure kala karare ga mata. Tace wallahi mallam duka ba mu mota uku ba. Yace ina tabbatar miki da na samu kudi zan aure ta kuma koranki zan. Tace mallam mun zauna da shi nayi ta addu'a Allah kar ya bashi kudi, yau shekara 12 bai samu kudin auren ba. 12 tace amma kwanan nan naji yana neman aure. To mallam hankali na ya tashi gaba na ya fadi saboda ya ga mu in dai ya samu wata mace mai haske wacce tafi ne to sai ya sallame ni. Tace mallam abin da nake tunani ƴaƴan da ya tara mu yanzu ku duba irin wannan namijin wai akwai shi a zamani. Subhanallahi alazim, subhanallahi alazim. Ya sallame ta ya kore ta bayan ya gama cin moriyarta, ya gama amfanuwa da ita. An je wani kes a kotu, alkali ya ce ina matar da aka sake ta? Tace ba ta saku ba. Masun je ya shigo da ita, sai ga Hajji ya tukub 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 tukuwa, sai shi ma da alhaji ya zo. Alƙali ya ce ke da mai kika dogara an sake kin ce baki saku ba? Tace kai din da mai ka dogara, mijin da ya auri mace shekara 50 ya ƙarar da ni, yau zai ci ya sake ni? Ina Allah ya ce ai wannan sakin? Ta gaya wa alƙali ya ce ke baki san Allah ya faɗa halal ne a sake mace ba? Tace eh, Allah ya ce ai sake, amma ba ko ina ba. Tace wallahi wallahi barka dade ban saku ba. Tace a duniya ban taba sanin wani namiji ba shekara 50, ƴaƴanmu suna jami'a, ƴaƴanmu jikoki, ubana ya mutu, uwata ta mutu, ba ni da dangi, ba da kowa. Wai yau wai mutumin nan yazo, wai yau wai zai ce wai ya sake ni? Tace tace ai ni ban ma san saki ba. Tace wallahi ina nan daram da kan ba inda zani. Akai ta tafka shari'a, alƙali yayi kokari ya lika mata saki, tace wallahi bata saku ba. Kuma ta hada kai da ƴaƴanta tace ku zo ai bala'i a gidan nan. Wallahi ni goyen bayan ta ne mallam kwarai kuwa. Ba ce kai karka ja min aya ko hadisi, ba ce ba ce dai, amma wallahi matan nan abin da ta faɗa gaskiya ne. Shekara 50, shekara 50. Tace yau yau duk abin da nake masa ya gama hakuri da ni shekara 50. Sai yanzu din sallama tace wallahi ban saku ba, ba kuma inda zani. Nace wannan labari yayi daidai Hajji yake zaman ki daram da gam, ba gudu ba ja da baya. To daga cikin matsaloli shine bayan mutun ya ajiye mace ya tara mata yaya, sai ya kore ta ya sallame ta, kuma bayi da wanda zai kawo gidansa su kula da tarbiyyar yayansa. So yayan suna fandarewa, in wani yazo ya aura sai ku kamar guba ya aura. Abu na uku, rashin dacewa da miji shine adamu takayyuf ma zauj. Ina magana ne akan me yasa matan mu suke fandare mana. Kaga ya kamata idan zaka nemi aure ka san tarihin mace, ka san ya ta rayu, ba cewa ne matar da ta tashi daga gida ne irin wannan tsarin kar a aure ta ba. A'a, duk lokacin da mutum ya sayi mota mai shan mai to ya kamata ya san tana shan mai. Duk wanda ya sayi mota mai yawan larura to ya kamata ya san cewa motar nan tana larura. To abu na gaba shine rashin dacewa da miji ko rashin dacewa da matar. Shari'a ta gama mana, Qur'ani ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, ko aure abin da muku dadi na mata, abin da kuke so shine ma taba ai ma hasuna, abin da muku kyau, abin da hankalinku ya kwanta ku aura. Malamai suka ce ita ma mace tana da choice, tana da ikhtiyar, tana da zabi, ba cewa akai duk wanda aka lullube mata aka kawo mata dole sai ta dauka ba. A'a, to kenan me yasa shari'a tace ma taba lakum minan nisa'i? Kenan ya kamata mutum ya zabi matar da ta dace da shi. Wani ya zo neman aure tun daga zance, shi matalaka ne miskin, kuma yarinyar nan ita ma dai ba laifi ga ta ne. Daga zuwa zance ta fara ce masa to ita fa ba maganan hijabi a cikin sha'aninta, ba ta saka hijabi. Yace to ba ta saka hijabi, tace ai ba abun da na tsana irin hijabi. Da haka kona ko ka aure ni kar kai tsammanin zan saka hijabi a gidanka. Kinji ta fara kafa mai sharadi da yake cingam ne ya ci gaba da zuwa ya makale mata. A haka yana zuwa, wai wani dan uwa yace haka, je ka daraba ai Allah zai gyara, inna Allah ala kulli shay'in qadir, za ta gyaru. Abu na gaba ta ce masa to kuma wani yace shi kuma ce masa ta yi ita ba ta cin tuwo. An zo ana magana ne yana labari shi wai a ce mutum ne mai son tuwo wai, sai ta fara cewa me tuwo zance fa yazo wala. Yanzu yarinya Bahaushiya, Hausa Fulani a ƙasar Hausa, wai ana yana mata magana yace wai ita ba ta san tuwo ba. Yace kenan ba ta ci? Tace a ya ba ta ci, ita ba ta mata ba ci ba, indai ba tana jaririya aka tusa mata ba. Yace to ya za a yi kenan? Tace ita sai dai dankali soyayye da kwai da taliya spaghetti da dan kuskus wani lokacin haka da sha da safa ma da me tace da wainar kwai haka da madara mai kauri da shayi kitibir haka da sai ta mai lissafi babba. Wai shine fa ya tsallabo wajen malamin sa yana fatawa, wai yaya maganar auren wannan irin wannan yarinya mala, akwai wata addu'a da za a bashi Allah mata zaiti? A'a, ba taka bace. Duk mutumin da yaje ya auro mace mai dabi'a irin wannan to ya cika mata dabi'ar ta yanda ta fada. Idan ko ba za ka iya ba, ka ce da ita lakum dinukum waliyadin, kama gabanki na kama da. To yanzu akwai wata mai yawan fushi ce tun daga zuwa zance. Ina magana ne akan adamu takayyuf ma'a zauj, adamu takayyuf sari'atul ghadab, wataƙila mai yawan fushi ce. Sai kai kuma ka fahimci kai ba ka san mutum mai fushi, daga zuwa zance ka gane fini-fini sai ta yi fushi. Sai kai kwana uku kana ta kiranta a waya ba ta ɗauka, wai ta yi fushi. A haka kafin ka aure ta kuma ka je ka shiga, to ai za ta shuka maka masifa ba ƙarama ba in ta shiga gidanka. Ko kuma ke kika fahimci mai yawan fada ne? Wata ta mun fata take cewa ni fa mallam ina cikin damuwa, an kawo kudin aure na, amma ni mutumin nan gaskiya ina tsoron lamarin sa. Me ya faru? Tace wallahi mallam ba ranar da zai zo zance kwana ɗaya biyu fa sai mun yi fada. Tace kuma in yayi fushi in ta bashi hakuri, ya ki hakura in ta bashi. Wani lokacin sai mamana ta kira shi an bashi hakuri in ta bin sa. Nace to wannan wallahi tallahi ba mijin ki bane, ba kudin aure ba, ko jirgin sama ya aje muku a kofar gida ku mayar masa kayan sa. In ba haka ba zaki zama bazawara ne guarantee. In ko ba haka ba to sai dai ki ci gaba da hakuri da shi. A haka yanzu a nan gurin mutum mai yawan fushi, ke kuma ba kya san fushi, ke kuma ba kya san fada, wani mai yawan fada ne, mafadacin mutum ne, dan abu kadan fada yake. To ya zaki zo ki aure shi? Ya zaki aurar da yar ki ga wannan? To irin wannan shine yake sa mace ta zama fandarariya, ko namiji ya zama fandarari, saboda bata dace da mijin ba. Yanzu wata bata so, amma uwar ta ce take so. Yanzu abin da ake yi idan yarinya wai ba ta so, uwa tana so, sai a ce wai dole sai an yi aure. Akwai uwar da tace wa yarta wallahi ko mutuwa zaki sai na auren da ke gawa ne a tarihi, wallahi sai na ji cewa an daura auren ki da wani, saboda wani ya gama sallamarta. Tunda yanzu iyaye mata sai wanda Allah ya kubutar sun zama shanshani, sun zama ƴaƴan kaji ƴan cak 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 cak. Da zarar saurayi yana jefo dan wani abu, wata recharge card kawai ake tura mata, za ta dauki ta baya. Wata ai hidima ne ake mata, dan madara ake turo mata, wata katin waya ake tura mata, wata kaza. Ta yadda ba za ta yi bincike akan mijin da yake neman ƴarta ba, za ta ce dole ƴar sai ta auri wannan miji, saboda yana mata hidima, watakila kuma halinsa bai da kyau. To shi ma wannan yakan sa mace ta fandare, saboda ba a samu takayyuf ba, bata dace da shi ba, ɗabi'arta da tasa ba iri ɗaya ba ne. Dan haka anan me yasa na kawo wannan, ina so ne yi magana akan ku daina hada aure tsakanin mutanen da ba su dace da juna ba. Kun ga dukanku yanzu kun zama iyayen yaya, duk ga yaya nan a gabanku, ku yi kokari ku yi yayan ku tarbiyya islamiyya. Sannan idan yarinya ta zo munzalinta na aure, to a tabbatar ta auri mutumin da take so, yake son ta, kuma suka dace tare da juna. Matukar ba su dace ba, to auren baya zama. Muna da cases zawarawa sun yi yawa a waje, a makarantun islamiyya zawarawa, a bakin titi zawarawa, masu toye kosai zawarawa, masu gasa masara zawarawa, masu kaza kaza zawarawa, masu wane ne wanke wanke a gidan masu kuɗi zawarawa, wane ne zawarawa, abin ya yi yawa. Masu diploma zawarawa, NCE diploma zawarawa, wane ne zawarawa. Aure yana ta mutuwa, sai kiga yarinya karama duka-duka da ɗan ƙaramin goyonta a baya, shekarar tana shekara biyu da ɗan goyonta a baya, me ya faru? Ita ma ba zaura ce, saboda an je an yi auren a cunkushe, ba kula da ka'ida ta ainihin wato shari'a ba. Don haka idan mace bata dace da miji ba, aka samu ikhtilafu tiba, an gane ko saɓanin ɗabi'a, to ba a yin aure ya zauna lafiya, kuma ana samun rashin jituwa da ainihin daga ainihin wato miji da miji. Sannan kuma abu na hudu, malamai suka cewa akwai taqlidul um, koyi da uwa. Duk matar da, duk yadda ta zama uwarta ba mutumiyar kirki ba ce, uwarta tana wahal da ubanta, to in ba sa'a aka ci ba, shi da ya zo ya auri wannan yarinya, to shi ma bai sani cewa wannan mata za ta wahal da shi. Da yawa bincike ya tabbatar mana mata suna tasirantuwa da iyayensu mata sama da tasirantuwansu da iyayensu maza. Me yasa? Saboda ta fi kusa da uwarta mace. Wataƙila ubanta za ta iya yin awa biyar shida bakwai ba tare da shi ba, amma uwarta kullum suna tare, kwanciya ke raba su. Saboda haka shi yasa ɗaya daga cikin malamai salaf ya ce yana daga cikin sharaɗi na neman aure, duk wanda zai nemi aure ya binciki gidan yarinyar uwarta yaya halinta. Kada ka dogara da halin yarinya kadai, a'a, ka binciki yaya halin uwarta idan tare da uwarta suke. Uwarta tana bin ubanta? Akwai malamin da ya ce ma hatta uban ka bincika, shin yana fita sallar jam'i, shin yana qiyamul layli, shin yana yawan karatun qur'ani, shin yana yin sadaka. Duka wannan yana nan a cikin littattafai malamai suke faɗa, duk wanda zai auri mace ya binciki iyayenta, ba wai bincike akan ta kaɗai ba fa, hatta iyayenta sai ya yi bincike a kai, don saboda ya samu kyakkyawan zamantakewa shi da matarsa. To me yake sa wani lokacin mace ta fandare ta kibiyuwa, uwarta ce take zugata? Da yawa akwai wanda wallahi uwarta ita ce siyarin gidanta, in ka gaya mata abu sai ta kira uwarta ta gaya mata. Da yawa daga cikin kumata akwai wanda wallahi mijinta bai isa ya sirri da ita ba, face duk abin da ka gaya mata ka gaya uwarta. In an yi magana, eh ni ba inda za a yi da ni uwata ita ce abokin shawararta, uwarki ita ce abokin shawararki, kuma ita ce za ki ɗauki sirrin mijinki je ki gaya masa, ki je ki gaya mata, wannan ba daidai ba ne. Kuma miji ya ji maganganunsa na asiri na sirri, ana yaɗawa a gidansu, a wurin ƙarin miji, a wurin yayan miji, a wajen dangin miji, wannan tonon asiri ne, wannan ba daidai ba ne, ya samu a shari'a. To da yawa waɗannan abubuwa suna kawo wato matsaloli da dama. Sannan abu na ƙarshe shi ne mijin ya zama bai da kirki, rashin kirkin miji yakan sa mace ta zama mai taurin kai. Da ya auro ta, mutum ya kirki ne, mai hakuri ce, ko ya za aka sa mata a baki, ba ta iya taunawa, tana da hakuri, tana da juriya, tana da kai zuciya nesa, amma mijin bai da kirki, halinsa bai da kyau. Wata ta ce, wallahi shi ya koya mu. Da in ya zo duk abin da zai mun bana tanka masa, amma na ga abin ya yi yawa. Malam yana hakuri, yana hakuri, wata rana har tana hakuri, tana hakuri. Wata rana mijin nan ya zo ya sa ta a gaba, yana zagin uwarta a gabanta, ya kira sunan mahaifiyarta ya zaga. Ya tsallaka yana kiran sunan mahaifinta yana zaga. Malam wannan abin yana nan barkate a cikin gidajenmu na aure. Miji ya kira sunan uwar matarsa ya zaga. Akwai case din da aka kamu, wallahi malam abin bai da dadi. Mace ce mijinta ya rabu da ita. Nayi magana wa uban, aka ce uban in yi masa magana ta koma gidanta na aure. Uban ya ce akaramakallahu ta yi aure, kar ta yi aure, ta zauna, kar ta zauna, ita ta ji shi ba ni ba ita. Me ya faru alaji? Ya ce nan mijinta ya zo ya mata wulakanci, tana da ciki, ya sake ta, muka yi ta wahala, na zo na yi magana a ƙofar gidana, ya ɗaga hannu ya ce in na ƙara magana sai ya ɗebe ni da mari. Siriki, siriki, mijin yarka ya zo ƙofar gidanka ya ce in ka ƙara magana sai ya kwashe ka da mari. Ya ce Allah ya baka haƙuri, ba ni da ƴaƴan da za su rama min yanzu, ita ce kaɗai matar da na baka. Ke in shi kaɗai ne namiji a duniya ki haƙura da shi. Ta ce baba ina son kayana. Ya ce to Allah kiyaye hanya. Ya ce akwai wata aya ko wani hadisi da za a zo a kawo mun a ce wai in ce ta koma gidan wannan mutumin? To wallahi idan za ku tambayi mata da yawa, akwai waɗanda yau zagin iyayensu, miji ya zagi iyaye, ai wannan is common. Wani abu ne wanda yake abin to dole mace ta juya ta, ta yi busting, ta zo tana ramawa. Ta zage ta, ta rama, ba goyon baya muke ba, amma dai mijin shi ya dawo, ya jawo. To anan gurin ya koyi iyaye na mata. Daga cikin abubuwan da yake lalata zaman aure shine taurin kan mace. Maza suna kuka, duk wannan abin da na faɗa sababbai ne, amma ba dalili bane, ba mubarrir ne ba. Ba wani dalili ne da zai sa mace ta yi taurin kan, ta yi rashin jin ba, an taɓa ta ce ai ita uwarta ta gada. Ko an yi magana ce ai haka take, akwai wacce ce cewa mijinta ni haka nake, Allah yayi ni, in za ka gyara nake gyara ne, in ba za ka yi ba ka banne haka. Miji ya ce to Allah ba da haƙuri, ni dai ba zan iya gyara ki ba. Ma'ana ta yadda ita wai haka Allah ya yi ta. So dan Allah ku kyautata wa mazajenku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗaitar da mu kyautata wa abokan zama. Yanzu da yawa daga cikin maza musamman ana koke-koke. Yanzu namiji, akwai namijin da bai isa ya sa matarsa ya ce ta yi ba ta yi. Dan Allah akwai ko babu? Ko faɗa in ji? Ko faɗa akwai ko babu? Ko sharri na yi? Akwai matan da mijinta bai isa, matan da mijinta bai isa ya ce ta yi ta yi ba. Akwai wanda ya ce karki fita, karki fita, karki fita, wallahi in kin fita za ki ga abin da zai same ki. Yana ɗaga takalminsa, yana juye baya sai ya ganta a bayansa. Wallahi tallahi. Ta ce kai duk abin da za ka yi. Akwai matan da mijin ya yi bala'i, ya yi bala'i, ya yi faɗa, ya yi faɗa. Ta rutsa shi gaba da gaba, ta nuna masa yatsa, ta ce idan wance, ta kira sunan tsohuwarsa da ta haife shi, shi mijin surukanta kenan, ta ce idan wance ba zina ta yi ta haife ka ba ka aure ni, ka rubuta min takarda don Allah ka sake ni yanzu yanzu. Ka ga wani inad, taurin kai iyaka kenan. Akwai wanda ta ɗaga hannu ta daki mijin, kika da ke ni? Ta ce an dake ka banza. Karki ƙara, wallahi karki ƙara. Ta ce in na ƙara sai me? Sai pop, tare da gamza masa wari. Ni kika da ka, za ki ga abin da zai same ki. Ta ce sai in dada buge ka. Sai ta jera masa tafi uku lafiyayyu, yana cewa za ki gani, za ki gani. Ba wani abin da za ta gani. Ya sha duka kawai. To irin wannan mata mai duka mijinta. Akwai wanda ya nuna mun ya ce malam gashi, ya ce ka ga nan jini ne na gani a hannunsa, ya ce wallahi cizon matata ne. Cizo! yace wallahi ko gafiya bai kai da kai mata abu sai dai ka ji ta gamtsare ka haka yace hakorin ta yadda ka san raiza ita kuma haka take ta cije shi a can ta dake shi a can akwai wanda kuma su kuma makami suke dauka akwai wanda ya nuna mu yace ga ta nan wuka ta dauko wani abu ya shiga tsakanin su dauko wuka ina cike ka wallahi yana dan Allah ki hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin wannan dabi'u ya ku iyaye na mata wallahi abun kunya ne abun bakin ciki ne abun bacin rai ne abun damuwa ne kuma duk matar da ta yi wa mijinta wannan ki sani wannan yar da take gaban ki kika shuka ta take wannan a wacce kika shuka ta kike tarbiyyantar da ita to za ta je ta yi wa mijinta wannan dan haka a ƙarshe abin da nake so na rufe mana da shi sune abubuwa kamar haka annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisi wanda yake albani ya kashi a cikin sahih targhib wa tarhib hadisi na 1930 yace da zan umarci wata mace ta yi sujada da zan umarci wani yayi wani sujada da na umarci mace ta yi mijinta sujada saboda tsabarin haƙƙi da yake kan haƙƙin mijinta akan ta ku yi wa mazajen ku biyayya ku yi musu da'a ku girmama su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna matar kirki ita ce mai bin aure kuma musamman ina kira ga matan dalibai yanzu kuna wannan kasa mai albarka wannan kasa ta Masar alhamdulillahi tana daga cikin kasashen da akwai ni'ima a ciki ni ina fada ina kuma maimaitawa ba karamin ni'ima bace alheri ne gare ki Allah ya kawo ki irin wannan kasa da aure kuma da yawan ku labari ya zo mana yawancin ku kuma degree holders ne miji yana degree ke ma kina degree akwai mijin da bai ji nauyi ba yana zuwa kulliya ke ma kina zuwa kulliya bai ji cewa kada ku gama ke degree shi degree a samure ne ba kadan ne daga cikin ku da kuna degree mazajen ku suna masters so ina ganin ni'ima ce ba karaman ni'ima ba alhamdulillah akwai abinci alhamdulillah akwai kwanciyar hankali alhamdulillah kuna da tsaro yanzu mace a nan alƙahira ba inda mace ba za ta je ba in karfe 3 mace ta kai bata dawo mijinta bai da damuwa amma mu yanzu a Najeriya mutum ya isa matar sa karfe 12 bata dawo ba ya kwanta bacci bai isa ba amma nan ana da aminci ana da kwanciyar hankali ba wanda zai takale ki ba wanda zai tabe ki ba wanda zai ce kaza alhamdulillah ana kare muku mutuncin ku kuma kun samu damar karatu na hadu da wasu dalibai a ma'had matan wasu dalibai ne ban san su ba su yan Kaduna ne wasu yan Lagos wasu yan ina ne muna gaisa da su na gaisa da yayan su nace kuma da yayan ku ke zuwa karatu kace ai nan kowace mai yaya ne ma in ta zo akwai habana sai ki ajiye kyarki a kula miki da ita kije ki karatu yanzu kin isa a jami'an Najeriya a wata university ta Najeriya ki tafi musu da ya kuma jami'ar ta tana da miki wa zai kula miki da yarki kin isa a kasar ta ku da kike gadara kasar ku ce yanzu wannan damar ya kamata mace ta yi sakaci da shi ta kike karatun ko ta ta faduwa a jarabawa har shi miji yazo ya gama yazo ya ce zai tafi ya tafi ya bar kina faduwa a jarabawa ba daidai bane ko kuma ce ta kwanta ta yi ta bacci yanzu ke bacci kika zo ko a ce miji yana kuka da matarsa ba za ta iya dafa mai abincin da zai ci ba ga rayuwar dalibta ga zuwa ya bi layin sa yan abinci yanzu mutum yana da iyalinsa a nan gurin ya kamata ke cire ni akan harkar abinci amma akwai matan da wallahi musta'an abinda za su dafa mai gidansu abinda za su ci ba sa yi me ya faru ai ita bacci take ba a tashin ta da safe dan haka ita tana bacci ba za ta tashi ta dora mai abinci ba wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ha'inci ne kuma wallahi wannan cin amana ne da kuma ainihin wato rashin girmamawa wataƙila kin ga shine kike gani kullun kuna tare da shi sai a zo a samu ƙarancin mutuntawa da kimantawa wanda wannan ba daidai bane gaskiya so ina muku nasiha kuma ina muku wasiya duk matar da take tazo nan tana auren ɗalibi yana karatu ribar ki shine ki je ki karatun nan kema inda ya baki dama in ma bai baki dama ba ki gyara halinki wataƙila halinki ne bai da kyau yake ya baki dama ki shiga jami'a wannan damar da kuka samu na rantse muku da Allah in a Najeriya ne ba ku da ita yanzu ba mamaki mijinki da ya aure ki kike karatu a jami'ar da yake Gadara ita kike yi in a Najeriya ne a jihar da za ku zauna babu university kuma ba zai bar ki je ki boarding ba ko a ƙauyen da kuke babu jami'a kuma ba ku da halin da za ku je ku yi karatun amma yanzu kuna da shi ya kamata mace ta sakaci da wannan ba daidai bane kuskure ne ya girmama ki ya mutunta ki ya kimanta ki ya kai ki makaranta ya dauki nauyin muwasalat dinki ya dauki nauyin koya miki ya dauki kaza da sauransu da haka ina ba ku shawara ku kula da karatun nan muna buƙatar mata irin ku masu karatu a Najeriya wallahi wallahi muna da buƙatar da masu karatun boko a cikin ku da masu karatun islamiya da addini a cikin ku muna buƙatar mata sayyidat mudarrisat ummahat da za ku je ku karantar yanzu sun ku sun haddace alqur'ani wasun ku sun iya larabci tar wannan larabcin da kike yin sa na rantsa miki da Allah in a wata jami'ar kike a Najeriya baki saki ba wallahi baki saki ba amma yanzu kin ga kin iya duk wani balarabe a duniya zai magana kina ji duk wata huduba da za a yi kina ji a iya shekarun ki biyu uku wannan ba ni iwa bane fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith da gode Allah sannan ku taimaka wa mazajen ku wajen kula da tarbiyyar yayan ku na san ana wahala wajen kula da yara a garin nan rashin baccin su ko kuma kai su makaranta da dawowa kula da su larurar yara na san kuna kokari tabbas amma ku dade karawa akan ni'imar da Ubangiji ya baku kuma ba daidai bane mace ta zo ta fandare wa mijinta a wannan gari mai albarka a ce wai mijinki ya miki wannan gata goma da dari amma yanzu yana jin ciwo yana jin zafi dangane da zamantakewar wannan bai ba fata na Allah Ubangiji ya baku ikon biyayya ga mazajen ku kuma ya baku ikon kulawa akwai yan abubuwa waɗanda lokaci ba zai bari ne magana akan su ba kamar tsananin kishi zazzafan kishi da mata suke da shi yana musu illa wajen rashin zaman lafiya a tsakanin su da mazajen su kuma da kissar kishin mata da kuma ƙarya da ake yi da rayuwa ta ƙarya mace ta ce za ta yi rayuwa hai rayuwa shi ma yana taimakawa wajen kawo rashin zamantakewa a kyakkyawan zamantakewa a tsakanin ma'aurata da kuma shi kansa mijin rashin adalci da kuma rashin kulawa da iyalinsa mutum ya dauko yar mutane ya kawo ta garin da ba uwa ba uba shine uwa shine uba amma ya ta gana mata azaba tayi kuka bai san tana kuka ba tayi bakin ciki bai san bakin cikin ta ba sannan kuma da ainihin wato rashin kyautawa da rashin kulawa da haƙƙi na auratayya da wasu mazan suke yi dangane da matan su su zo su watsar da su kamar ba sun auro mata ba wannan ba daidai bane wannan rashin kyautawa ne kuma dukkan mu da mazan da matan muna da ɗabi'u da halaye marasa kyau barin dakata anan saboda naga ana ta turo tambayoyi da yawa abinda na faɗa na daidai ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato karma mana ya bamu lada أنا أستعمل هذه الفرصة الثمينة وأقدم الشكر الجزيل لشيخنا الوالد الذي استضافنا هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه ويسدد خطاه ويبارك الله تبارك وتعالى في هذه المؤسسة أو هذا المسجد أو هذه القاعة وهو وأعوانه جميعا ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع مكانته ويعزه ولا يذله ويجعله إن شاء الله من المتقين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على تنظيم هذه المحاضرة المتواضعة ونسأله تبارك وتعالى أن يعيدكم إلى بيوتكم سالمين غانمين جميعا والله أسأل أن يوفقنا ويوفق الجميع ويجعل الخير والبركة في هذه مصر الحبيبة هذه الدولة الحبيبة هذه الدولة الشقيقة ونفتخر بها والحمد لله وجزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله